Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji hiranmu da Imran Abubakar akan jawabi da shugaban Ghana ya yi a Akufo Addo wanda ya gabatar ga majalisar dokokin kasar, inda ya bayyana matsayin da kasar ke ciki.
Muga biyu ga watan Maris ko watan March, muga ta ina da ina waɗannan kuɗaɗen za su fito a aiwatar da waɗannan alƙawura da ya alƙawarta wa al'umman Ghana.
Kuma haka ne, akan haka ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yanda kuke kallon alƙawura da 'yan siyasa suke yi musamman a ƙasashenmu masu tasowa a nahiyar Afirka. A Najeriya kuma akwai hira da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi da gwamnan jihar Kebbi akan sabar da shinkafa da alkama a Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a London a karo na biyu. Wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yaɗa labarai Femi Adesina ya fitar a yau Talata ta nuna cewa Buhari ya nemi tsawaita hutunsa ne bayan wasu gaje-gaje da aka yi masa waɗanda suka nuna buƙatar ya ƙara tsawaita zaman nasa a London. Sai dai sanarwar ta nuna cewa kada 'yan Najeriya su damu domin yana cikin ƙoshin lafiya ba tare da ta ambaci ranar da shugaba Muhammadu Buhari zai koma gida ba. Shugaban Najeriya, wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka, ya bar ƙasar tun ranar 19 ga watan Janairu. Ba kuma ji ƙuryarsa ba, sai dai hotunansa da suke ta bayyana a shafukan sada zumunta. Tun ranar 5 ga watan Fabrairu ya kamata Buhari ya koma ƙasar, amma ofishinsa ya fitar da sanarwar cewa likitoci sun buƙaci da ya dakata ya ga sakamakon binciken da aka masa. Masu wato makusantan shugaban har ya zuwa yanzu ba su faɗi takamaiman abin da ke damun shugaba Buhari ba, lamarin da ya haifar da raɗe-raɗen cewa yana cikin mawuyacin hali. Sai dai duk da haka an kawar da fargabar barin kujerarsa ba tare da kowa a kai ba, domin tun kafin ya tafi ya miƙa mataimakinsa Yemi Osinbajo daga mamlakin ƙasar. Najeriya ta kusan taɓa fuskantar da ruɗani a kundin tsarin mulkinta a shekarar 2009 a lokacin da marigayi shugaba Umar Yar'Adua ya tafi neman magani ba tare da ya miƙa ragaman mulki ba. Hakan yasa a lokacin majalisar dattawan ƙasar ta miƙa mataimakinsa Goodluck Jonathan ikon tafiyar da harkokin ƙasar.
Ƙungiyar Transparency International bai sa ido akan cin hanci da rashawa. Ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashe-tashen hakula a ƙasashe da suke fama da matsala da cin hancin. Ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar ISIS da Boko Haram. Wani rahoto da ƙungiyar ta fitar a yau Talata ya duda cewa wanzuwar matsalar cin hanci da rashawa ita ke sa wato jama'a suna ɗaukar damar bijirewa gwamnati kuma su ɗauki makamai kuma su gagari sojoji. Rahoto ya kuma yi nuni da yadda ƙungiyar ISIS ta kwace ikon birnin Mosul a shekarar 2015, birni mai muhimmanci a ƙasar Iraki, yayin da kuma suka ci gaba da mamaye arewaci da yammacin ƙasar ta Iraki da kuma gabashin Siriya.
To labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da ƙarin sakonnin barazanar da ake aikawa al'ummar Yahudawa a duk faɗin ƙasar waɗanda ke nuna cewa ana ƙyamatar su. Trump ya yi waɗannan kalamai ne a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai ɗakin adana kayan tarihi da al'adu na Amurkawayen asalin Afirka da ke nan Washington. Yayin ziyarar, mutumin da Trump ya zaɓa a matsayin sakataren raya birane da samar da gidaje Ben Carson ya rafa wa shugaban baya, wanda kuma shi ma wato Carson ɗin yake da kayan tarihi a wurin.
The anti-Semitic threats targeting our Jewish community and community centers are horrible and are painful and a very sad reminder of the work.
Trump ya ce barazanar da ake wa Yahudawa a cibiyoyinsu abin ayi Allah wadai da shi ne, kuma abin takaici ne wanda ke nuni da cewa akwai sauran aiki a gabanmu a kokarin da muke yi na ganin mun kawar da nuna kiyayya da bambance-bambance. Waɗannan kalamai na shugaba Trump na zuwa ne kwana guda bayan da wata kungiya mai yaki da matsalar nuna wariya ta rawaito cewa akalla cibiyoyin Yahudawa 10 a wasu jihohin Amurka suka samu wasikar da ke barazana cewa za a kai musu harin bama-bamai. A kuma lokacin ziyarar da yake yi a ɗakin adana kayan tarihin na Amurkawa 'yan asalin Afirka, Trump ya karanto sunayen fitattun baƙaƙen fatan Amurkawa da suka taimaka wajen yi wa ƙasa hidima.
Wata ƙididdiga da jami'an tsaro a na yakokin nahiyar Turai suka yi a kan rikicin Libya ta nuna shakku a kan yiwuwar samun cikakken haɗin kai tsakanin tarayyar Turai da hukumomin Libya wajen daƙile matsalar kwararren bakin haure daga ƙasar da rikici ya ɗaiɗaita. Wannan rahoto na ƙididdiga na zuwa ne yayin da ƙungiyar bada agaji ta Red Cross a ƙasar Libya ta fitar da rahoto na tsamo gawarwaki 'yan Afirka 74 a tekun Mediterranean waɗanda wato ruwa ya kawo a bakin gaba. Wannan haɗari shi ne mafi muni cikin wannan shekara tun bayan waɗannan da aka gani a bara a wasu hanyoyi da ake fasakorin mutane. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne da hira da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya yi da gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu akan wani yunkuri da gwamnatin ƙasar Najeriya ke yi na samar da shinkafa da alkama don amfanin cikin gida. Ga jawabin da gwamnan ya bayar.
Mun yi mitin yau na kwamiti da aka sa na ciyar da Najeriya da shinkafa da alkama ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo, kuma ya yi farin ciki da ƙwazon da jihohi suke yi wajen ƙara yawan noman alkama da kuma shinkafa, kuma da tabbacin cewa za a ci gaba da taimakama duk da manoma da masu sarrafawa da masu ɗauka su kai wurare daban-daban domin a samu yalwa, a samu wadatar shinkafa da alkama a ko'ina cikin fadin Najeriya. Abu biyu ne ke faruwa. Allah ya albarkaci wannan tsari na noma da ake yi, kuma ya ƙarasa duniya yanzu da gare mu take saye. Duk nahiyar Arewa maso yamma yanzu kusan gare mu ake sayen shinkafa da alkama din. To ashe ku abin alheri ne, dan ana saye gare ka, to in ka ƙara nomawa za ka rage masu zuwa kasuwa saye kuma su amfana. Kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dade da ittifaqin cewa fa shi fa burinsa manomi ya samu arziki daga noman da yake, marumi ya samu yalwa. Don haka in mutum yana shawo kada sai sai ya je shi ma ya noma, don in ya noma ya rage masu zuwa kasuwa kuma shi ma zai samu amfani, kuma haka ake so.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya da bakunsa. A ƙasar Ghana kuma yau ne shugaban ƙasar Akufo-Addo ya bayyana gaban majalisar dokoki ya gabatar da matsayin da ƙasar ke ciki ga al'umman ƙasar. Galibi 'yan Ghana ne suka bayyana farin cikinsu akan alƙawura na kyautata rayuwarsu da shugaban ya yi, musamman ma na ba da ilimin sakandare a kyauta. Amma wasu kuma suna tambaya ina ne za a zakulo waɗannan kuɗaɗe na cika alƙawuran. Bayani kenan da na buƙaci daga Malam Imran Abubakar da aka fi sani da Malam Bawa, mai sharhi akan harkokin yau da kullum.
To ai shi a ministan kuɗi wato ya bayani cewa in Allah ya kai mu nan na watan gobe, wato watan Maris kenan, duk daga watan Maris inda duk za a samu kuɗin zai faɗa wa duniya. To abin da ya ɗaure mutane kai kuma ya ce akwai harajoji da yawa da za a rage ko kuma da a sassauke su. To shi ne mutane ke ta tunani ina za a samu waɗannan kuɗaɗen, saboda an kasa gane yadda haman ke.
To akwai magana da su 'yan adawa suke cewa wai jawabin sa tamkar yana wurin yakin neman zaɓe ne, wato babu wani canji a yakin neman zaɓen da ya yi da wannan jawabi da ya mai ƙasa. Me za ka iya cewa akan wannan batun?
To sa iya faɗin haka, kaga tun da ita jami'ar adawa ko lokacin da ita wannan gwamnati take 'yar adawa ba irin abin da ba ta fama gwamnatin da ta shuɗe ba. To saboda da muhimmin al'amarin shi ne mutane su jira su ga yadda kasafin kudin nan ka ga wato kasafin kudi daban sannan kuma bayanin halin da kasa ke ciki wato kuma dukkan saboda ka mu yau muna kasa kudi ko mun gane ido mu ga biyu ga watan March ko kuma March mu ga ta ina da ina waɗannan kudaden za su fito a aiwatar da waɗannan alƙawura da ya alƙawartawa al'umman Ghana.
To ko za ka iya cewa an samu bambanci a jawabin da shugaban ya yi a yau idan ka kwatanta da shugabannin da suka zo suka shuɗe?
To an samu ɗan bambanci kaɗan. Ina cewa bambanci shi ne cewar da ya yi wato shi ba ya zo da ya yi wani abin nan ƙorife-ƙorife ba irin an yi abu kaza an yi abu kaza a'a shi gyara ne ya kawo shi. To saboda haka kaga ba a taɓa samun wani gwamnati ko kuma shugaban ƙasa da zai faɗi irin wannan furucin ba. To saboda haka ni wannan ya ɗan burge ni ƙwarai da gaske.
To madalla a gaida Malam Bawa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:41 na rana na yamma kenan wato a nan Washington DC. Yanzu sai a shirya don a kira mu a bada ra'ayi akan yadda kuke ganin irin alƙawura da 'yan siyasa suke yi musamman ma a ƙasashenmu masu tasowa a nan wato a nahiyar Afirka akan kyautata rayuwar al'ummansu. Amma kafin haka bari mu ɗan shakata da wannan faifai a inji.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, salamu alaikum, kamar muna da kira da Kaduna. Wani ne a Kaduna?
To, ba zai ku mai kyari barka da yammaci.
Yawa.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, bismillah ma Murtala.
To, madalla ba zai ku. To, magana alƙawara da ya su shugabanni ya kamata san cewa duk abin da za ka faɗa ko ba ka rantse ba kai alƙawari to dole za ka cika shi. Kuma in ba ka cika ba da gaskiya kuma za a tambaye shi doka ne hukunci ne. Kuma cika alƙawarin nan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ganin cewa eh abinda muka zaɓa sun yi alƙawari sun cika to in Allah ya sa da wani zaɓe in ya zo ma za mu haɗu mu ba su ƙuri'ar mu don ganin duba da yadda suna cika alƙawara. Amma in ba a cika haka jikinmu zai yi rauni ma mu gaji da ma zuwa mu zaɓe mu ce to ko mun zaɓa ma alƙawarin ba cikawa.
To mun gode.
Ba ta duk inda wani shugaba yake ɗaukar alƙawari zai cika ko ina a duniya a tashi lafiya.
Yawwa Malam Murtala, muna da kira daga Port Harcourt. Wa dai ne a Port Harcourt?
Yusuf Muhammad Kyari ke magana daga Port Harcourt.
To Malam Yusuf.
Sawa alaikum makeli barka da warhaka.
Yawwa.
Wato shawara na insha Allah idan dai muka ga kamun ludayin gwamnatin nan insha Allah kamar yadda yake tafiya indai yana tafiya haka insha Allah abin nan kuri'un mu insha Allah za mu fito kamar yadda muka jajirce muka yi zabe duk da cewa ana kimwa inda muke zabe insha Allah ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu fito insha Allah mu kada kuri'un mu ga waɗanda muka ga za su iya kokwarta mana su ciyar mana da ƙasa gaba.
Masha
Allah. Shine gudunmawa da zan iya bayarwa.
To mun gode Mallam Yusuf. Bari mu je jihar Jos. Wane ne a Jos?
To Mallam Isha ne daga Jos.
To Mallam Isha.
To na Isha wanda to dai su manyan mu da muka zabe su ga mulkin siyasa. Suna rantsuwa ga duk littafan masu sarki. Amma a ƙarshe ba su bi. Ni yana ba da shawara da Allah duk nan gaba muka sake yin zabe a ce ka ni kawai ba to kada kar mu kare zaben su kawai.
Masha Allah.
Ya kan na wake na yawa.
To mun gode Mallam Isha bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Maina Marin Gurnama ne Buni gari.
To bismillah Mallam Maina.
Ina kira ga shugabanninmu na Afirka musamman a Najeriya in an dauki alkawari akan Trump a cika. Mun ga abu mamaki Bature ne in Donald Trump alkawarin da ya dauka wa Turawa ƴan uwansa ya cika musu. Saboda haka ina kira ga shugabanninmu musamman mu ƴan siyasa dan Allah dan Annabi in muka dauki alkawari mu cika ko kar mu dauki alkawarin ba za mu yi ba.
To masha Allah bari mu je jihar Bauchi ko wani a Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana Sama'ila Isfa karamar hukumar Zanje jihar Bauchi Najeriya.
To Mallam Sama'ila.
Yo program din ku ne ban saurara ba sai akan me kuke magana ba ne.
To wato muna neman ra'ayin ku da akan yadda kuke ganin alƙawara da shugabanni suke yi musamman 'yan siyasa a ɓangaren Afirka na ƙasashe masu tasowa.
To alhamdulillah kamar dai mu bane muna cikin Afirka mu Najeriya ko ba haka ba? To kamar dai mu a Najeriya kamar yadda shugabanninmu suke yawan rantsuwa akan nasu aiki tsakaninsu da Allah. Da addinin Kirista da Musulunci ko ba haka ba duk mutumin da ya yi alkawari zai aiki tsakaninsa da Allah ya kamata ya cika alkawari.
Mun gode a Mallam Sama'ila daga Bauchi bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Alhaji Bura Dada ne na Alhaji Umar Sarkin ku da karamar hukumar nan jeren jihar Yobe.
To bismillah Alhaji Bura.
To ni a nawa shawara kuma ni abin da na gani mutane ne suke yin yawa a 'yan siyasa mutane shi dan siyasa yana duba akwai abin da ya kashe kafin aduwa ce shine zabe. To ya zo an zo an zabe shi mutane sun yi masa ca da wannan zai ji da ayyukan da zai jama'a zai ji ko kuma da abubuwan da ya rika dauka yana bai mutane.
To amma Mallam Alhaji Bura kaka manta fa da bakin su suke fadin cewa za su yi kaza ai ya zama alkawari da za su daure kan suka daure kansu da su dole a tambaye su ai
ko ya zama alkawari shi ma mai abin neman dora man nauyin kayan da ba zai iya dauka ba ake yi ko da ya zama alkawari.
To mun gode Alhaji Bura bari mu je jihar Sokoto. Bari mu je jihar Sokoto akwai wani a kan layi. Wane ne a Sokoto? Hello, wane ne a Sokoto? To da alaman Murashi Mallam na Sokoto. Jama'a za ku to bari mu je mu koma jihar Jos. Wane ne a Jos?
Sani Bello.
To bismillah ban sani.
Wallahi yawanci alƙawarin ɗan siyasa ba ci kai yake ba. Musamman mu nan Afirka. Sai dai su faɗa kawai don a zaɓe su su kai wannan matsayin da jara nan ma ka daina ganin su shi in zaɓe ya dawo.
To kada ganin kada mu ƙara yadda da alƙawarin da suke muna kenan?
Gaskiya kada mu dogara da shi 100%. Sai dai mu yadda da kashi uku a cikin kashi 100 shi kenan ya fi.
To mun gode Mallam Sani. Bari mu je jihar Kaduna mu je wani ne a Kaduna.
To assalamu alaikum baba Yakubu kare ina maka barka warhaka.
Yawa.
Mai magana shine Akarami daga Sheikh Abubakar Gumai Kaduna shugaban kungiyar marasa talaka na kasar jihar Kaduna.
To Akarami.
To alhamdulillah gaskiya wannan maudu'i ya yi kyau sosai kuma tsakanin Allah ya kamata dai zama to darasi dai zai cewa dai mu demokradiya nan dai muna koya ne dai musamman ga kasashen Turawa musamman Ingila da Amerika din. To amma kamar da ka faɗa wannan alƙawarin da shugabanni ke yi sukai kokari ga shugabannin kasa amma matsalar abin gaskiya shine su ministoci da kuma ƴan majalisu wasu daga cikinsu da sanatoci to suke ba shugabannin Afirka musamman na Najeriya ciwon kai domin kura shugaba ya so yin abula ga cewa ministocin su an su sun suma wa an zo ko sun zama labku labku wa an suma sun zama to kawai ƴan zara idan ba su yi komi musamman zaka cewa shugaban kasa tsanin irin su Ingila su America da musamman America din ke koyo zaka cewa shugaban kasa shine koyi ba kuma sanin ministocin shi da kuma sauran cabinet din shi da haka wannan kasance darasi ga shugabanni kuma ka wata shugaban da dagewa alƙawari suke yi su mun duka cikawa re abin da faɗa kenan Allah mu sa da sara
yau wato a karabi mun gode bari mun je jihar Nasarawa ne a Nasara
to marilla Bashir kenan lafiyan bari bari
to malam Bashir
kenan ne Nasara idan lafiyan bari bari
to bismillah
kenan jihar Nasarawa
to
gaskiya in siyasa mun Afrika suna yaudare mu kuma ina kira da su ji tsoron Allah duk alƙawarin da suka ga sun dauka wajen neman kuri'a sun ma jama'a alƙawari yana da kyau suka don ko idan har mun cika ba ai sura tsawa da Qur'ani ko bazu to dole ne ji su dan Allah ya da mai ga cigaba da cika alƙawari saboda gaba wani lokaci idan lokacin zabe yayi dole zaka dawo ka saki ta a zabe ka to idan har ba kai abin da ka alƙawari za ka yi ba ina da cewa kore sai muka akawo ne zai alƙawarin na gode ta ci lafiya
to malam Bashir Taylor daga Abuja bari mu je jihar Kaduna wani ne a Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma alaikum assalam malam.
Baba barka da dare.
Yawa Musa Garo.
Suna na Aladu Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To bismillah.
To babu shakka idan muka dauka wannan matutin ne yana da muhimmanci kware da gaske ballantana mu anan Najeriya. Idan muka dauka ɗan siyasa abin da suke fama da shi suna takabar cewa idan ba su sauki wannan alƙarukan ba ba za a zabe su ba kuma kaga abin da muka samu akasi kenan da mu su ɗan siyasa yawanci duk kokarin da za su loda alƙawarin da suka san su kansu a gutsa su san abin ba zai tuka ba amma sai ga suna kokari domin a zabe su tabbatar da cewa to amma fatan da muke yi idan aka dauki alƙawari a rika cika domin alƙawari Hausawa ma suna cewa addini ma yace alƙawari kaya ne to ya kamata duk kokarin da zakai idan ka dauki alƙawari ka kokarin zaka tuka baba na wani ayi kenan da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo
yawa mun gode yawa mun gode to jama'a da wannan ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya dauka to muna mika godiya ga duk waɗanda suka samu dama suka kira mu akan wannan wato shiri sai kuma shirin mu na gaba wato labarai a takaice
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau ne da kofin zakaru na turai inda ake can ana goga yanzu haka tsakanin club din AS Monaco ta kasar Faransa da ke kan ziyara wa takwaranta na Manchester City na kasar Ingila sai Bayer Leverkusen ta kasar Jamus da ke dabsawa da Atletico de Madrid ta kasar Spain idan muka dawo a nan janguriyar Niger kuwa club biyu ne na kasar suka shiga wasannin kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa CAF ko CAF na zakaru da na kofin kungiyar dukkan su kuma sun kasa kan labari a wasannin da suka yi na share fage na nahiyar Africa AS Fan ta babban birnin Yamai ta lashe AS Thunder ta kasar Ivory Coast Cote d'Ivoire da ci 3-1 a ranar Asabar ta gabata a babban birnin Yamai amma makonni biyu da suka gabata ta sha kashi 3-0 a kasar Ivory Coast abinda ya hanata kan labari a wasanni na gaba na kofin zakaru na Champions League na nahiyar Africa yayin da AS Douan a kofin CAF ko kuma CAF ta sha kashi 1-0 a hannun Etihad ta kasar Morocco a Tanje a ranar Lahadi ta gabata bayan da Etihad din taima AS Douan din ci 2 da 1 makonni 2 da suka gabata a babban birnin Yamai abinda ya sade yanzu a waɗannan wasanni na kwallon kafa na nahiyar Africa kababu kungiya ko guda ta janguriyar Niger duka dai a janguriyar Niger a makon jiya ne kungiyar guje-guje ta kasar ta zabi sabon shugabanta birnin Zandar inda jahohi guda 5-8 suka zabi Tahiru Chamago a wannan mukamin inda ya canji Colonel Hamidu Isa da bai sake yin takara ba a mukamin shugabancin kungiyar guje-guje ta kasar ita ko kungiyar boxing ta janguriyar ta Niger za ta shirye babban taron ta a garin birnin Konni a ranar 4 ga watan
Maris mai zuwa domin zaben sabon shugabanta inda ake da ƴan takara guda biyu zuwa yanzu a neman mukamin shugabancin kungiyar ta boxing ta Niger. Na farko dai shine shugaba mai ci yanzu Mummuni Banyangu da kuma mataimakin sa mai ci yanzu shima Isufu Abdu Malam waɗanda za su fafata a neman mukamin shugabancin kungiyar boxing a ranar 4 ga watan Maris a garin birnin Kwanni. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru shida kenan da gwamnatin kasar Iran ta garika mafitattun shugabannin kungiyoyin siyasar kasar guda uku ba tare da an gurfanar da su ba ko kuma an yi musu shari'a ba. Biyu daga cikin su Mehdi Karoubi da Mr. Hussein Mosavi sun tsaya takara a zaben shugaban kasar a shekarar 2009. Ta ukun ita ce uwar gidan Mr. Mosavi mai fafutukar kare haƙƙin mata Zara Rahnavid. Biyo bayan sakamakon zaben shekarar 2009, miliyoyin jama'a sun yi zanga-zangar lumana ta bayyana ra'ayinsu akan demokradiyya a titunan birnin Tehran da kuma sauran biranen kasar Iran. Gwamnatin kasar ta murƙushe zanga-zangar wadda aka yi wa lakabi da Green Movement da ƙarfuntu. A cikin watan Fabrairun 2011 aka kama Karoubi da Mosavi da kuma Rahnavid aka tsare su. Yayin da suka cika shekaru shida da tsarewa, Amurka ta yi kira akan gaggauta sakin su da kuma sauran hursunonin da aka tsare saboda irin ra'ayoyinsu akan ƙasar Iran. Muƙaddashin kakakin sakataren harkokin wajen Amurka, Mark Toner, ya bayyana haka ne a rubuce cewar ci gaba da tsare Karoubi da Mosavi da kuma Rahnavid ya sabawa nauyin da ya rataya a kanta na ƙasa da ƙasa, ciki har da yarjejeniyar nan ta ba 'yan ƙasa damar walwala da 'yancin siyasa wadda ƙasar Iran ta rattaba hannu a kai don shari'a kan lokaci ba kawai kama jama'a da garƙame su ba. Mr. Toner ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar Iran ta mutunta cikakken haƙƙin bil'adama da kuma cikakken 'yancin walwala ga dukkan 'yan ƙasar Iran, wanda ya zo daidai da nauyin da ya rataya a wuyanta, ciki har da tabbatar da cikakken 'yancin zama cikin lumana da faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin shiga ƙungiyoyi ba tare da fargaban tsarewa da haramta sauraron shari'a kan lokaci ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Tuwa dalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, labarai a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a London a karo na biyu. Wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yaɗa labarai Femi Adesina ya fitar a yau Talata ta nuna cewa Buhari ya nemi tsawaita hutunsa ne bayan wasu guje-guje da aka yi masa waɗanda suka nuna buƙatar ya ƙara tsawaita zaman nasa a London. Ƙungiyar Transparency International mai sa ido kan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashin hankula a ƙasashen da ke fama da matsala ta cin hanci. Ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar IS da Boko Haram. Wani rahoto da ƙungiyar ta fitar a yau Talata ya nuna cewa wanzuwar matsalar cin hanci da rashawa ita ke sa jama'a su samu damar bujirewa gwamnati su ɗauki makamai su kuma gagari sojoji. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da ƙarin saƙonnin barazana da ake aikawa al'ummar Yahudawa a duk faɗin ƙasar waɗanda ke nuna cewa ana ƙyamatar su. Trump ya yi waɗannan kalamai ne a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai ɗakin adana kayan tarihi da al'adu na Amurkawa 'yan asalin Afirka da ke nan Washington. Yayin ziyarar Trump, wato mutumin da Trump ya zaɓa a matsayin sakataren raya birane da samar da gidaje bin Kasim ya rufa wa shugaban baya. Wata ƙididdiga da jami'an tsaron iyakokin nahiyar Turai suka yi kan rikicin Libya ta nuna shakku kan yiwuwar samun cikakken haɗin kai tsakanin tarayyar Turai da hukumomin Libya wajen daƙile matsalar kwararar baƙin haure daga ƙasar da rikici ya daidaita. Wannan rahoto na ƙididdigar na zuwa ne yayin da ƙungiyar bada agaji Red Cross a ƙasar ta Libya ta fitar da rahoton tsamo garwakin 'yan Afirka su 74 a gaɓar tekun ƙasar.
Duka-duka da wannan da muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a da sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Mahmud Lalo da ya taya muka gabatar da wannan shiri, da kuma mai babu da umurnin wato Saida Hamdun, da kuma injiniyanmu na wato na wannan daren wato Mr. Suleiman kenan. Baba Yakubu Makeri ne a nan Washington, nake sallama da ku a kwana lafiya.